zamu dambajin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sabuwar gandu a kuma wannan rana mai albarka ranar litinin a cikin wannan akan wannan kwanan wata da muka ambata a tare da ni akwai dan uwa al-ramma dama da muke nan abu qatada al-arabi a wannan tafsirin da ke makon Allah tafsirin da zan sanya a gaba don ya ce makamun kuma ya haska mun hanya don in isar muku da sakon kamar yadda ya kamata isar muku zan yi amfani ne da tafsirin al-imam al-bazawi shine tafsirin ma'alim al-tanzil wataƙila koda wani yana so ya siya to shine za mu yi amfani da shi insha Allah ta'ala a wajen karanta tafsirin ayoyin za mu kuma yi amfani da wasu tafsiran daban wanda ba wannan ba insha Allah lokaci bayan lokaci amma dai rasmiyan tafsirin za mu yi amfani da shi ne tafsirin Imam al-Bazawi wanda tafsiri ne mai kyau kwarai da gaske dan uwana mu sani cewa kamar yadda liman ya gabatarwa al-Qur'ani shine rayuwar dan adam gabaki daya babu inda dan adam zai samu sako wanda ya zama wajibi kilar gare shi ya dauka yayi aiki da shi da dadi ko ba dadi sai al-Qur'ani sai kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba mu da wani littafi da yafi al-Qur'ani ba mu da shi Allah bai saukar mana wannan littafin ba shine shugaba a cikin dukkan littafan Allah gaba daya wannan al'umma ta Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya girmama ta da al-Qur'ani kamar yadda Allah ya sanya al-Qur'ani din ya zama ita ce babbar mu'jiza ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi yasa ya zama to wajibi mu karanta shi karantawa na iya ta da bakin sa a matakin farko da iya tilawar sa a mataki na biyu da kuma sanin ma'anar sa da kuma tafsirin sa wanda ta sanin ma'anar sa da sanin tafsirin sa shine zai taimaka mana mu yi addini irin yanda Allah yake so mu yi shi daman dai addinin na Allah ne inna ad-dina 'inda Allah al-islam addini amintacce addini karbabbe shine addinin musulunci Allah kuma yayi mana magana ne a cikin littafin al-Qur'ani ashe wajibi ne mu rungumi al-Qur'ani mu karanta shi ba wai karantawa ta haddace shi kadai ba a'a bayan mun karanta mun haddace kuma lalle musamman anarsa mu kuma yi aiki da shi Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa Allah ya masa rahama yake cewa inni la a'jabu mimman qara'a al-Qur'an ni ina mamaki dangane da mutumin da yake karanta al-Qur'ani ko yake ya karanta al-Qur'ani wa lam ya'lam ta'wilahu amma bai san fassarar sa ba Ibn Jarir al-Tabari yake bada shi abun mamaki mutum yana karanta Qur'ani amma bai san fassarar sa ba ai bai kamata ka iya karanta Qur'ani amma kuma baka san fassarar sa ba yanzu akwai abu mai ciwo irin a ce me Allah yake a nan gurin ka ce baka sani ba baka san maganar ubangijinka ba amma duk jaridar duniya zaka iya daga ta ka karanta ta ka fahimci me ake nufi da turanci ne ko kuma da Hausa ko da yarenka yace kaifa yaltazzu biqira'atihi yaya zaka ji dandano da zakin karatun Al-Qur'ani matukar kana karanta shi baka san fassarar sa ba bina'an ala hadha al-qawl gini akan wannan zance na Ibn Jarir al-Tabari ya zamanto wajibi kenan ga al'umma musulmi dukkan inda suke zaune to su sanya karatun al-Qur'ani da fassara shi wa al'umma dan ba su da wani dustur ba su da wani littafi da za su iya kubbugan hukunci a cikin sa in ba littafin Allah din ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fada shi a cikin fada'il al-Qur'an da kuma Imam al-Bazawi a cikin wato sharhi sunna yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Uthman kenan ma'ruf ladai mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya koyi karatun al-Qur'ani ya kware wajen karanta shi ya kuma san ma'anonin sa sannan kuma bai zauna haka ba shi ma sai yazo ya karantar da shi ashe ana so ku rinka karantar da mutane ma'anonin al-Qur'ani ashe babu abin da ke raye zukatan mutane irin sanin ma'anar al-Qur'ani dan al-Qur'ani shine yake dauke da tauhidi gabaki daya duk wani kadaita Allah duk wani sanin Allah duk wani sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafin Allah shine al-Qur'ani din mai girma bayan wannan akwai riwaya da ta zo kamar yadda Imam Muslim ya fada ita cikin sahihinsa, wani mutum da ake ce da shi Abu Tufail yace Nafi ibn Abd al-Harith ya gamu da Umar ibn al-Khattab a wani wuri da ake ce da shi Uthman kusa da Makka. Shi Umar ibn al-Khattab ya sanya shi ya zamanto jagora ne ko shugaba. Umar yake ce da shi man istakhlaftu ala ahli al-wadi, tambayan ka nake wai ni waye ne na sanya ya zama khalifa ko shugaba ko gwamna a wannan wuri na al-wadi, shine a wato wurin da shi sayyidina Umar ya sanya wakilin sa a gurin bayan shi na Makka kenan, kamar ya manta waye sa kenan. Sai yake ce da shi istakhlafta alaihim ibnu Abza, yace ka sanya musu wani mutum ne mai suna ibnu Abza. Sayyidina Umar yake cewa wa man huwa ibnu Abza, waye kuma ibnu Abza? Kala sai yake cewa maulan min mawalina, wani maula ne daga cikin wato maulan mu, mana wani bawa ne cikin bayin mu. Kala Umar, sai Umar yake cewa fastakhlaftu alaihim maula, na sanya musu shugaban su ya zamanto maula. Sai yake ce da shi ya amiral mu'minin innahu rajulun qari, ai wannan mutumin yana da matsayi, ba wai dan maula ne kadai ba, a'a mutum ne qari'un lil qur'an, alimun bil fara'id wa qabil, mutum ne makarantin alqur'ani kuma wanda yake masani ne dangane da ilimin rabon gado, sannan kuma alkali ne ma a cikin alqalai, ai mutum ne mai matsayi. Sai Umar yake cewa amma inna nabiyakum sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama qala, ina sanar da ku cewa annabinku ya ce inna Allah ta'ala yarfa'u bil qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin, lalle Allah yana daga wasu mutane da alqur'ani, ya girmama su da alqur'ani, ya tsare darajar su da alqur'ani, ya sanya su masu kwarjini da alqur'ani, ya sanya su kuma shugabanni ta dalilin bin alqur'ani, wa yada'u bihi akharin, alqur'anin kuma ta dalilin sa Allah yake daukar da wasu su zamanto kasa kasa ba wasu wasu ba. Akwai riwaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito, kuma yake hadisi ne hasanun sahih a cikin sunan dinsa, yace inna ar-rajula alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'an kal baytil kharib, ai dukkan mutumin da yake bai rike wani abu na alqur'ani ba, bai haddace wani abu na alqur'ani a cikin sa ko kirjinsa ba, wallahi daidai yake kamar rusasshen gida wanda ba shi da amfani. Ya ku yan uwana, waɗannan asar da kuma waɗannan hadisai a takaicen takaicewa suna nuna mana muhimmancin shi alqur'ani din mai girma, mu karanta shi mu fahimce shi kuma mu san ma'anarsa. Wallahi duk inda zaka je ka dawo, matukar baka san littafin Allah ba, baka san tafsirin alqur'ani ba, to addinin ka akwai dungushi a cikin sa, kuma addinin ka gurgu ne kwarai kwarai da gaske. Kisa a ada'ullah, makiya Allah din kuma suna nan suna bi dare da rana, ba sa so a rinka karantar da mutane alqur'ani, ba sa so sai dai su dora mutane akan wake-wake, su dora mutane akan kasidu, a dora mutane akan wasu abubuwa da ba su da amfani. Kaga mutum ya shekara 30 yana neman karatu, yana neman ilimi, yana zaune da sunan mai a suna mai addini, amma wallahi malam babu abin da ya sani a cikin alqur'ani Allah, saboda hanyar da ya biyo ba hanya ce da za a sanar da shi ne Allah shi mai annabi shi ba. Idan har za a je a sa ka a bautar da kai, ka je ka bibiyi ra'ayukan wasu, ko a sanar da kai karamomi da darajojin wasu, ina jin abin da yafi dacewa a bautar da kai akai shine a bautar da kai akan littafin Allah alqur'ani mai girma, wannan shine abin da yafi dacewa kwarai kwarai da gaske. Bayan wannan, alqur'ani littafi ne saukakke daga Allah wanda ya turo manzansa ya yi wa mutane tafsirin sai musu bayani, don haka annabi din ya tsoratar da mutane cewa ahir mutum fa ya kiyaye dangane da dangantawa Allah abin da bai faɗa ba. Kada mutum ya je ya ɗauki alqur'ani yana gaggatsa shi yana faɗin abin da ya ga dama a kansa ba tare da ya dogara da fassarar magabatansa na kwarai ba. Mu Allah ya turo mana manzon Allah shine manzon mu sallallahu alaihi wa alihi sallama, ya hada shi da manyan almajirai sune sahabbai, suka sha ilimi suka kwankwadi ilimi a gurinsa, su ma suka shayar da nasu ilimin, tabi'ai suka kwankwada su ma suka shayar da nasu almajiran tabi'in tabi'ina, haka dai kowa daga cikin waɗannan qurun kowa ya shayar da na kasar shi. Sai sa mu yanzu ƴan ƙarshen zamani sai aka hana mu mufassara alqur'ani da zauƙin larabcin mu kawai. Naje nayi makarantar koyon larabci, ko an koya mun larabci a makarantar unguwar mu ko karatun mu na zaure, kawai yanzu mun dauki alqur'ani ina cewa haka Allah yake nufi, haka Allah yake nufi, lai ta rigima da mutane ba tare da na bincike yaya annabi ya fassara wannan ayar ba, ba tare da na bincike yaya sahabbai suka fassara wannan ayar ba. Akwai manya-manyan malaman tafsiri cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda zamu zo mu yi bayani akan su don mu rike mu fahimce su, wanda duk cikin sabbai su ne suka fi kowa yawan wato ilimi na tafsirin alqur'ani. Tabi'ai an san waɗanda suka fi kowa ƙwarewa wajen tafsirin alqur'ani, tabi'ai tabi'ina an san waɗanda suka fi kowa ƙwarewa wajen tafsirin alqur'ani. Da haka a irin wannan zamani a wannan lokaci kawai mutum zai zo ya ɗauki alqur'ani ya je ya ce ai ga abin da Allah yake nufi ba, in ba haka ba kowa ma in ya ga dama zai kafa hujja da alqur'ani akan bid'arsa da ra'ayinsa, saboda fassara ce yake yi mai ƴanci, babu wanda zai tambaye shi a ina ya nakalto. Amma da a ce mutum zai rinka tuntuɓar salaf, tafsirin salaf, yaya magabata suka fassara alqur'ani, dan kafin mu fara yin tafsiri ai mutane dubun dubata miliyoyin miliyoyi sun fassara littafin Allah. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Ashe yana da kyau mutum ya rinka tuntuban waɗannan magabata wanda sun fika tsoron Allah, sannan sun fika kusanci da zamanin manzanci, sannan kuma sun fika ƙwarewa akan shi kansa yaran alqur'anin, sannan sun fika sanin makama ta fassara alqur'ani, sannan sun fika sanin yaya ake bi a hada waccar ayar da waccar idan ana ganin a zahiri kamar sun ci karo. Sun fika sanin asbabun nuzul, sun fika sanin annasikh wal mansukh, sun fika sanin hadisai da suke da alaka da ayoyin da duk zaka fassara cikin alqur'ani. Ashe bata taso ba mutum kawai yazo ya jawo aya ya kafa hujja akan dukkan abin da yake kai ba tare da ya dogara da tafsirin magabata ba. Yasa ni insha Allah ta'ala kafin mu fara tafsirin dan ya zamanto hujja a gare mu kuma hujja a hannun mu, zamu yi bayani akan tsarin tafsirin da zamu yi, akan wace hanya zamu tafi. Ina fata ana fahimta wace hanyar zamu bi. Wannan kenan. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana faɗa a hadisin da Imam Ahmad, Imam Tirmidhi ya fada shi a cikin sunan dinsa daga Abdullahi dan Abbas, yana cewa man qala fil qur'ani bi ra'ayhi falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Duk wanda yazo ya dauki alqur'ani ya gaggatsa shi ya fassara shi da ra'ayinsa, ya fadi iya abin da yake so dan ya dora mutane akan bid'arsa, ko ya dora su akan kungiyarsa, ko ya dora su akan manufarsa, yayi amfani da alqur'ani saboda Allah ya bashi qur'anin, to ya tanadi wurin zaman sa ma a cikin wutar jahannama kafin ma ya mutu. A wata riwayar manzon Allah yake faɗa, riwayar Imam Ahmad kenan daga Abdullahi dan Abbas din, dai haka shi ma Imam Tirmidhi ya fitar a kitabu tafsir, manzon Allah yake faɗa irin wannan hadisi man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin, wancan bi ra'ayihi, wannan kuma duk wanda yayi magana akan alqur'ani bi ghairi ilm, babu karatu ba ilimi, bai yi bincike ba, bai binciko me aka ce ba, yazo ya gaya wa mutane kawai dan wata manufa ta sa, manzo Allah yake cewa falyatabawwa maq'adahu minan nar, shi ma dai ya tanadi wurin zaman sa a cikin wutar jahannama. Sayyidina Abubakar a duk duniya gabaki daya babu mutum namiji da mace ta tsuguna ta haife shi yake da matsayi da daraja bayan annabawa in ba Abubakar ba. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna, duk wani ahlus sunna ya taqidu bi hadha wa yadinu Allah bi hadha, yana kudiri da wannan kuma yana yi wa Allah bauta da wannan. Abubakar Siddiq dinnan wata rana aka tambaye shi dangane da tafsirin ayan nan ta cikin suratu Abasa, wa fatihatan wa abba, aya ta 31, aka tambaye shi me ake nufi da wafatihatan wa abba, yace bai sani ba, ya san fatiha amma bai san ma'ana abba din ba, Abubakar ba, wanda hadisai zaka ji manzo Allah yana cewa dakhaltu ana wa abi bakrin wa umar wa kharajtu ana wa abi bakrin wa umar, abokin manzo Allah fil ghar idh yaqulu li sahibihi إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا هند ما زي هجرة سنة تارد شيفا خليفة النبي وانا من ذا الله ينا برن دونيا خجي رسة ملكي بتقام السيسي سيوابا أبو بكر يحوتا أكا تنبيش أكا تفسير مفاتحة وأبا سيسي وأي سماء تذل لي وتسمني تأسة يمي إنوى وأي أرض تقلني وتكسات تأسة توجيني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم يا إن نظن قيامك ونأبو ألتابا الله الآن مبان لإلمي أكيد من أنا وانيني لي أبو بكر كدوب باين الله مقبا تائرا ونا يندس كي تاكا تنطن أما يو متين ينا تفيا أكم منو فرصة وند شيد كنسا دا كنسا يا سنبت عيش كي أما والله بيغا غربا يزو يفتو جلريدو يتجن آيو يتجن آيا يتجن آيا جاهلي سنة تمس كبرا أما با تارد يا جاء مكتوى ابن جرير الطبري حكي فسرابا ابن كثير حكي فسرابا امام القرطبي حكي فسرابا امام الشوكاني حكي فسرابا امام البغوي حكي فسرابا وانيني وانيني حكي فسرابا باب وانسا لا ربتيني كوي سيه غاطة ما شيه باقا خو أهل السنة يا كما تفضم هو ييو سبب ديوا أكوي وانا زي شتو قاتي كم أنكاو آية سيكا تنبايا إرن وانا تفسيري من أكوي وانا مقبا شيري فسر آية إرن وانا القرآني فإذا كذو إن كان دسان زوتيا كومي ما كيكي سو ذاك إيدو ذلوش ذاك إيدو كان آية مصمم كسا مجاهلي kita duk kafa musu hujjar shi wani bawan Allah ya ji irin masu wa'azin turmin nan a kauye ya ga mutane suna da himma wajen shan miyar kuka sai ce ya albishirin ku a cikin alqur'ani ma Allah ya yi magana akan miyar kuka eh ce gashi nan idan Allah ke faɗa wa tara kuka ka'ima wallahi malam wa tara kuka ka'ima yace wa tara kuka kaga ni kuka ashe kuka matsalar wani ta gani tana da matsayi a cikin alkur'ani to kowace bid'a da ka sani mutum yanzu zai iya dogaro da ita a yanzu misalin masu cewa Allah yana ko'ina ba suna kafa hujja ba a cikin alkur'ani wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wanene wanene ko ba ka bane wa huwa ma'akum aina ma kuntum mana yana ko'ina yana duk inda kuke yana tare da ku ko ba ka bane da haka ya kamata mu kiyaye ba wai kowane fari ne yake fa belbela ba ba kuma kowane fari ne yake rogo ba wallahi wani farin fenti ne in ka ci mutuwa za ka yi Abu Darda'i Allah ya masa rahama yake cewa la tafqahu kull al-fiqh hatta tara al-qur'ana wujuhan kathira yace wallahi ba za ka zamanto mai fahimtar al-qur'ani cikakkiyar fahimta ba face sai ka duba alqur'ani duba ta fuskoki da dama baya zuwa kawai ka dauki aya ɗaya kawai ka galle ta haka a'a ka duba dan alqur'ani kana yufassiru ba'dahu ba'da alqur'ani sashin sa yana fassara sashi hadisan manzon Allah suna fassara alqur'ani alqur'ani yana fassara hadisan annabi dan haka mai fassara alqur'ani ya kamata ya zamanto idan ya ga aya yana leka ta sosai kuma ya duba dukkan wato atraf nata bangarorinta gefe gefenta dukkan abinda Qur'ani yayi magana makamancin wannan ya kamata ka je ka lalumo alhamdulillah Allah ya maka ni'ima wanda yake so ya samu at-tafsir bil ma'thur alqur'ani ya fassara qur'ani ko hadisi ya fassara alqur'ani ko ma littafin ibn kathir aya ɗaya zaka dauka idan ka bita zai yi ta kawo maka ayoyin da suke da alaka da wannan aya din dan ya goyi bayan wannan fassara din da yake ko ma cikin littafin adwa'ul bayan na Muhammadul Amin al-Shinkifi wanda Allah ya masa fatahi da budi in ya rinka barar maka da ayoyin da suke da alaka da juna sai ka ji haska gari sai ka ce ashe alqur'ani wato abokin juna ne babu wata aya wacce take bare ce ba cikin alqur'ani babu kowace aya akwai wacce ta fassara ta to kaga wannan ba yanda za a yi ka fahimci alqur'ani sai ka yi aiki da maganar katada din hatta tarahu min wujuh sai ka duba shi sosai wato ta fuskoki da dama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kara masa yadda yake cewa qad ja'al wa'id fi haqqi man qala fil qur'ani bi ra'yihi haqiqa fa narkon azaba fa yazo dangane da wanda yake fada akan alqur'ani da ra'ayinsa da irin abin da ya ga dama وذلك في من قال من قبل نفسه شيئا من غير علم وانا انا magana akan wanda yazo fassara qur'ani ya fada ne da abin da ke tattare da zuciyarsa kawai ba tare da ilimi ba ba tare da yara taya a ainihin wato fassara wasu magabata ba yanzu dan akwai wanda zai zo da qur'ani sai ya ce to me zaka ce sai na rike fassara ibn kafir to me zaka ce sai na rike fassara abdullahi dan abbas to me zaka ce sai na rike fassara abdullahi dan mas'ud yace hum rijalun wa nahnu rijal su mazaje ne mu ma mazaje ne mun iya larabcin su ma sun iya dan haka zamu iya kuma Allah ya ce walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir ya toshe ka da wannan ayar kawai ya barka ma'ana wannan ya baka da'i wato yana so ya nuna ma zai fadi abin da ya ga dama ne a cikin alqur'ani to kaga wannan ya nuna cewa tataccen dan bid'a ne mai wannan magana dan kuwa akwai abun kunya kwarai da gaske wai ka zo ka ce wai waɗannan magabata da za su rinka fassara littafin Allah wanda Allah musu fatihi wanda rayuwarsu gabaki ɗaya littafin Allah suke fassarawa gabaki ɗaya shi ne suka sa a gaba yanzu irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya zo a ƙarshen rayuwarsa kurkuku aka sa shi aka ɗaure shi suka yi mai azaba suka yi masa uquba da'awa ta yaɗu ya fita jihadi ya yaɗa kalmar la ilaha illallah ya karantar ya yi da'awa ya yaɗa sunna ya kashe bid'a ya rushe shirka duk ya yi wannan suka bi duk inda za su bi suka rasa inda za su yi ya ce in kun kashe ni na yi shahada ya ce idan kuka kore ni daga garinmu zan tafi wani garin kuma in je in dasa wani best din gaba daya ya ce idan kuka ɗauke ni kuka kai ni kurkuku kuka ɗaure ni kun ba ni damar ibada sai in zauna in ta ibada in ta zikiri in ta sallah in ta ambatan Allah in yi ta rubutu in na samu dama ya zauna cikin kurkuku din nan daga ƙarshe rayuwarsa a kurkuku ya mutu Allah da kansa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ya laitani ina ma kaitona da ace gabaki ɗaya rubuce rubutan da nayi gaba ɗaya nazo ne ina hidima akan littafin Allah alqur'ani mai girma haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah faɗa saboda kullum idan ya zauna kawai abin da yake bibiya kenan abin da yake bibiya kenan zaka yadda da waye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka shiga cikin majmu'ul fatawa ina jin ba za ka iya zagin sa ba idan ka ji wani ya zage shi sai gaban ka ya fadi amma in ka zage shi to baka san waye bane ba yayin da ka san kimar abu da darajar sa ba za ka iya bude baki ka zage shi ka lance shi ba duk waɗannan abubuwa ne da nake gaya muku wato turaku ne da ƴan bid'a suka zauna dirsha a kai suna amfani da shi yanzu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah din nan wallahi malam sai mutum ya kira shi a garin nan sai a kira shi a tura masa ashar a la'ance shi kun kwanan nan na ji wani yana zage sa yana cewa a duniya babu malamin da ya kawo rarrabuwar kan musulmi ya cuci addinin Allah irin Ibn Taymiyyah to kaga ko idan wani zai zo yana la'antar sa mu ko ya kamata mu bincike waye shi kuma mu karanta maganganun sa mu kuma zo mu yada wa al'umma to shine yake cewa Allah ya tsoratar ya kuma ja kunne akan masu fassara alqur'ani da fadin abin da suka ga dama amma mutum da zai zo ya fassara ga wadda na alqur'ani da wata ma'ana wacce take ma'ana ce wadda tana da goyon baya akan maganganun wasu daga cikin magabata na salafus salih yace wannan babu komai da zai fassara ya fassara maganar sa bata ci karo da wasu ayoyi ba bata ci karo da aqida ba bata ci karo da sunnar manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wannan la shay alai babu komai akan sa bal ma yayi ijtihadi ne Allah madaukakin sarki zai bashi lada mu sani cewa ya ku ɗan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama makarantarsa ita ce babbar makarantar alqur'ani babban makarantar tafsiri shine makarantar annabi hadaratuhu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzan Allah ya karantar da mutane alqur'ani babu wata aya face annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tafiya ba sabai cikin duhu ba dan a ƙarshe hajjatul wada'i ya faɗa yace Allah ya turo ni in isan muku da manzanci ala hal ballagtu na isar da sakon Allah akwai abin da na bari ban muku ban gaya muku ba suka ce ka isar yace Allahumma fashal riwaya ta zo manzo Allah yake cewa sabai yake cewa wato babu wani alkhairi da ka sani dan adam yana da bukatar sa a duniya ko lahira fati annabi ya riga ya gama yi mana bayanin shi ma bin sharrin babu wani sharri da ka sani ya kamata a tsoratar da bawa dan kare aikata shi halaka suka ce face manzo Allah ya mana bayani akan wannan sharri suka ce wallahi daidai da tsuntsu in zai tashi a sama yana kada fukafukin sa idan akwai wata fa'ida a tattare da shi akwai wani alkhairi sai annabi ya gaya mana me amfanin abin da tsuntsun nan yake bai bar mana komai ba ashe kaga babu bukatar mu nemi kari daga wani guri ko ba haka bane babu bukatar wani ya kawo mana wani abu sabo. Shi sa Imam Malik ya ce wa duk wanda ya kawo wani abu sabo, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risala. Duk wanda ya kirkiri wata bid'a ya kawo mutane ya ce ku yi kuma alhalin annabi bai yi ba, to hakika wannan mutumin ya riya cewa lalle manzon Allah ya ha'inci Allah kenan akan manzancin da Allah ke roshi. Wannan yana daga cikin illar bid'a kenan. Manzon Allah ya yata ilimi, ya kuma karantar da sahabbai sun san alqur'ani kuma sun yi aiki da shi. Daga cikin manya-manyan masana alqur'ani da tafsirin su cikin sahabbai akwai al-khulafa'ur rashidun, waɗannan khalifofi guda hudu: Abubakar, Umar, Usman, Ali radiyallahu ta'ala anhum. Wannan ana sanya su gaba-gaba cikin masana alqur'ani da kuma sanin ma'anonin alqur'ani akan sauran sahabbai. Cikin su akwai ƙanana, akwai irin su Abdullahi dan Abbas, akwai irin su Abdullahi dan Mas'ud, akwai irin su Zaid ibn Thabit, akwai irin su Ubay ibn Ka'ab, akwai irin su Abu Musa al-Ash'ari da irin su Abdullahi ibn Zubayr. Waɗannan su ne manya-manya cikin masana al-Qur'ani da tafsirin sa. Al-Khulafa'ul Arba'a, Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi dan Mas'ud. Ka rike Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud, wannan suna cikin al-Mukthirun, waɗanda suka fi kowa yawaita bayani akan tafsirin al-Qur'ani. Dan shi Abdullahi dan Abbas zama manzon Allah ya masa addu'a kamar yadda hadisi ya zo cikin Bukhari: Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah ka sa ya zamanto mai fahimtar addini kuma ka sanar da shi fassara al-Qur'ani. Shi sa zaka bi tafsirin al-Qur'ani in kana da yawan leƙe-leƙe da karance-karance, ma min ayatin, babu wata aya face sai ka ji an ce qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya ce, ko ka ji an ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce. Da haka a cikin sahabbai manya-manya jagorori masana tafsirin al-Qur'ani akwai dan Abbas, akwai kuma shi Abdullahi ibn Mas'ud. Akwai wasu kuma daga cikin sahabban wanda bamu ambata ba, su ba a samu riwayoyi da yawa daga gare su ba na tafsirin al-Qur'ani din, kamar yadda kuma akwai sahabbai din da yawa waɗanda zaka ga ba su da hadisai da yawa. Zan yi wannan bayani ne saboda wato raddi ga wata magana ga wasu wato ɗan bid'a suke faɗa cewa ai ahlus sunna kullum sai dai ka ji suna cewa hadisin Abu Huraira, hadisin dan Abbas, hadisin Jabir dan Abdullah, hadisin wane ne, amma baraka ji ana kiran hadisin Bilal ba, baraka ji ana hadisin wacece ba, baraka ji ana kiran hadisin Nana Fatima ba, waye waye da sauransu ba. Wasu kuma suna nan din amma kuma suna inkarin cewa me yasa za a ce wane bai da hadisai da yawa, kamar misalin Abubakar, za ka ga da yawa ba su da hadisai ana cewa an Abubakar Siddiq ba, ko ba ka bane, amma za ka ji hadisai da yawa an Umar, za ka ji hadisai da yawa an Usman, za ka ji hadisai da yawa kuma an Ali bin Abi Talib. Amma akwai sabon da an kira sai gaban su da hadisai da yawa, hadisan su kaɗan ne. Wanda ya fi kowa yawan hadisi a cikin sahabbai dai shine Abu Huraira, dan shine yake da riwaya ta kai 5000 da wani abu. A cikin mata kuma akwai Nana Aisha. Nana Aisha tana cikin a duniya wanda ta fi kowa ruwaito hadisi da yawa. Irin su Abdullahi dan Abbas suna da hadisai su ma da yawa, duk malaman hadisi suna lissafa su. To me yasa wasu daga cikin sahabbai ba a samu riwayoyi da yawa daga gare su na tafsiri ba? Malamai suka ce wasu sun mutu ne da wuri, da yawa daga cikin su da wuri-wuri suka mutu kafin su fara yaɗa ilimin, kafin ilimin su yaɗu, almajiran su shiga duniya su karantar, don kowane almajiri yana faɗin abinda malamin sa ne ya faɗa. To su kafin su tara almajirai da yawa, Allah bai ba su nisan kwana ba sai suka mutu. Wasu kuma sun shagaltu da wato a shugabanci, an ɗora musu mulki da shugabanci, duk wanda ya zamanto yana shugabantar mutane to za ga ya shagaltu da harka ta idara, a gyara nan a toshe nan a tafi ai sulhu a nan a gyara nan, da wahala ya zauna ya tsaya ya karantar da mutane sosai, duk da cewa wannan abin da yake shi din ma ibada ne. Wasu kuma jihadi kawai suka shagalta da shi, jihadi duk inda za a je a buɗe wata ƙasa ko a buɗe wani gari su a can suka bi shahara, sai dai a rinka shirya rundunonin yaƙi tare da su. Suka ce sun bar wasu su yi ilimi su ilmantar, su kuma sun zaɓi su shiga filin daga su je su tsaya tsakaninsu da a'da'ullah, su je su riƙe kansakali da kansakali don su raya addinin da manzon Allah ya tafi ya bar musu. Suka ce kamar lokacin da aka zo yaƙin Uhud, aka zo aka yaɗa magana cewa munafikai suka yaɗa magana cewa ai an kashe annabi, ai an kashe manzon Allah. Dama su ɗan salulu a lokacin da za a tafi sun yi ta sharri, sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya tafi, da annabi kai zaman ka dan me zaka tashi ka fita ka je ka kai kanka a kashe ka a kakkashe mutane mu yi zaman mu in kafiran sun isa su zo su tarar da mu a gida yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama an yayi tafi sai da ya samu ya tsaya a gefe ya wabtari wasu daga cikin sahabbai ke cewa kai jama'a wannan mutumin halaka zai kai mu munafiki kenan kiran salu yake cewa jama'a wannan mutumin zai kai mu ga halaka manyan gari irin mu mun ba shi shawara ya ki ya dauka ya je ya bi shawaran yara kar ku je a kashe ku a banza kar ku yi hasarar rayukanku yayi ta maganganu irin maganganu na munafikai a lokacin sai da ya wabtari mutum wajen 300 ya kwashe lokacin da aka yada magana cewa lokacin da yaki ya rinta bi a Uhud aka kai farmaki har gurin da manzo Allah yake wani da aka zo yakin shi baya targetin din kowa kawai ba duk musulmin da ya hada shi bare harbe shi ba bare da ce shi ba sai dai ya samu ya kauce yana leka inda annabi yake Mus'ab ibn Umair yana cikin waɗanda suke ba wa manzo Allah kariya a lokacin shi kuma Mus'ab yana lura ne yana tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da mutane wa zai kawo annabi kariya ya mai mansa da martani sai da wani ya kaikaita ya samu manzo Allah ya jefe shi da katon dutse ya fasa masa kai sannan kuma ya masa rotse ya kuma karya masa hakuri yaki ya rinta bai mana lokacin su Khalid ibn al-Walid ba a musulunta ba a lokacin manzo Allah yake ce da waɗannan ar-Ruma wannan maharba ya dora su akan wannan jabalin Ruma ya sa musu Jubair bin Mut'im yace kai ne shugaban su yace duk yanda yaki zai kai ya kawo kada ku yadda ku sauko ko yaya ku bari kawai ku tsaya ana nan ana yaki sai suka ga malan an kai farmaki inda annabi yake sai suka rubuyu wasu suka ce mu sauka zamu zo mu tsaya ne sai an kashe annabi wasu suka ce kar ku manta annabi ya ce kar mu sauka suka ce ai annabi ya faɗa bai san wata kila me zai faru ba sai an je an kace manzo Allah muna tsaye a nan gurin sai suka rubuce Khalid ibn al-Walid suna nan a baya cewa duk yanda aka yi waɗannan za su zo su sauka in sun sauka mu ku za mu zo mu haura mu hau kan wannan dutsen mu yi musu kawanya mu ce musu amanki bau ina sai suka sauka sai aka bar kaɗan to lokacin da suka saukan nan aka rinta da sai munafikai suka yaɗa an kashe annabi ka san abin da munafikai suka ce suka ce kowa ya tashi ya koma kan addininsa na iyaye da kakanni an kashe Muhammadu Ka'ab ibn Malik shine wanda ya hango manzon Allah a kansa akwai kwalkwali na yaki akwai hular kwano ta yaki ya rufe fuskarsa amma idansa a bayyane yake sai ya ga annabi ya tashi yana ce da sahabbai halummu ilayya ku dawo gare ni gani nan ba a kashe ni ba sai a lokacin shi Ka'ab dan Malik sai ya tsaga iko yayi sauti yake cewa ya al'umma musulmi ashe manzon Allah ba a kashe shi ba manzon Allah ba a kashe shi ba manzon Allah yana raye sai manzon Allah yayi wa Ka'ab yayi masa haka mana ya sa masa hannu a baki yace kai shiru yayin da munafikan nan suka ce a koma an kashe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan ya karya zukatan wasu to anan ne muhallin shahid din da nake so na gaya mana shine wani daga cikin sahabbai sai yake cewa yo me amfanin rayuwar da zamu yi mu zo mu tafi wani guri an kashe Muhammadu ku zo ku shirya mu tafi mutu al-amamata rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai ku zo mu tafi kawai mu je mu mutu akan abin da annabi ya mutu me amfanin mu koma gida mun zama mata yace mu tafi mu je mu yi jihadi to kaga anan muhallin shahid daga cikin sahabbai akwai waɗanda ba su shagaltu da yaɗa ilimi ba sun shagaltu ne da me da zuwa aje ayi jihadi kuma alhamdulillah wa qad nalu li ridwanillah sun samu yardar Allah tabaaraka wa ta'ala sannan sun samu alhadul awfar min alhuda sun samu rabo mai fadi na shari'a sannan kuma da bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bushara da ya mutu tabi'ai suka karbi tafsiri daga hannun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda su sahabbai suka karba daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun dauki wannan ilimi din sun yada shi sun karantar da mutane alqur'ani kowanne su zaga yana da makaranta ta alqur'ani yadda yake yada ilimi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi magana mai kyau wanda yana da kyau mu karanta ta
kafin mu fara fassara abin da za mu fassara. Ibn Taymiyyah yake cewa wa kana min a'zami ma an'ama Allah alaihim i'tisamuhum bil kitabi was sunnah. Sahabbai da tabi'ai yana daga cikin mafi girman abinda Allah madaukakin sarki yayi musu na ni'ima, wato riƙon su da alqur'ani da hadisi. Sajidun Allah bala sahabbai da tabi'ai da salafus salih yana cikin ni'imar da Allah yayi musu riƙo da suka yi da littafin Allah da sunnan manzon Allah. Yanzu da ni da kai, idan har waɗancan magabata dalilin da yasa suka samu ni'ima shine sun riƙe alqur'ani da hadisi, ya kamata mu yi sakaci wajen riƙe alqur'ani da hadisi? Mu zo ana nema a raba mu da alqur'ani da hadisi, a raba ka da littafin Allah, a haɗa ka da mafarki, a haɗa ka da maganar manzon Allah, a raba ka da maganar manzon Allah, a haɗa ka da maganar wani Zaidu da Amru? Yace yana cikin ni'imar Allah da ya musu suka yi riko da littafin Allah. Fa kana min al-usulil muttafaqi alaiha bayna as-sahabati wa tabi'in. Kaga al-kitabu was-sunnah yana daga cikin wato tushe wanda sahabbai da tabi'ai da bayin Allah magabata sun yi ittifaki babu yanda bawa zai samu daukaka da cigaba a addinin sa in ba ya rike littafin Allah ba, ya kuma rike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace annahu la yuqbalu min ahadin qattu an yu'arid al-Qur'an. Ba a yadda ba fa wani yazo ya ci karo da alqur'ani ko waye shi. Duk wanda ya kawo wata doka ko ya kawo wani tsari ko ya kawo wani addini, addinin ya ci karo da abin da qur'ani yazo da shi, to a watsar masa da kayan sa. La bi ra'ayhi wala bi zawqihi wala ma'qulihi wala qiyasihi wala wajdihi. Babu wani maganar cewa wai qiyasi yayi ko kuma zauƙin sa ne ya bashi, ko kuma haka kawai ya ji a jikinsa cewa ga abin da ake so kuma ya zo ya saba wa alqur'ani. Sheikhul Islam ya ce babu wannan. Wa innahum sabata anhum bil barahin al qati'at wal ayat al bayinat anna rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a bil huda wa dinil haqq. Ai ya tabbata daga magabata na ƙwarai da hujjoji waɗanda suke yanka ku hujjoji da ayoyi bayyanannu cewa manzon Allah ya zo ne da shari'a da addinin gaskiya. Wa anna alqur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kuma alqur'ani shine ke shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi tsayuwa, tafi zamantowa daidai. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Wallahi wannan alqur'ani littafi ne wanda yake shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace daidai tuwa. Ashe yana da kyau ka rike alqur'ani kuma kai aiki da shi. Yace fihi naba'u man qablina. Lallai a cikin alqur'ani akwai labarin wanda suka gabata wa khabaru man ba'dahum, da labarin waɗanda suka zo bayan su, wa hukumu ma bainahum, da kuma hukuncin da ke tsakanin su. Kuma shine ya hukunta abin da ke tsakanin su. Huwa al-faslu laysa bil hazl. Al-Qur'ani shine littafi mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Kuma al-Qur'ani ba wargi bane. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Duk wanda yake mai girma ne yana jin shi ya isa ya bar al-Qur'ani, Allah zai ƙarya shi. Wa man ittaga al-huda fi ghayrihi adallahu Allah. Wanda ya nemi shari'a a wanin al-Qur'ani Allah zai batar da shi. Huwa hablullahi al-matin. هو الذكر الحكيم هو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ولا يحرف به لسانه ولا يخلق عن كثرة الترداد. القرآن شين اللي شافن دبايا أوفا دموي أنا يوان كرم تاشي أتي ويا أوفا سبو دقوة أنا كرم تاشي بايا يوان نم. فإذا ردد مردد مرة بعد مرة لم يخلق. القرآن إذا يا أينه أك كرن تاشي كرو بايان كرو تبايا توفا با. القرآن لتاتي نيد كل يوم كرن تاشي كما يو كفار كرن تاشي. القرآن بايا قوسر وا كما سورة لتتفاي ولا تنقضي أجائبه. أبو ما ماكي القرآن باسا كاري وا ولا تشبع منه العلماء. ما لمي باسا قوشيج القرآن كلن شغن تسكي فشاشي سأمفان رشي. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هديا إلى صراط مستقيم. دو وندي ما جنا ده القرآن يتي لتافين الله شيني أبن بي تو ياهي جسيا وندي أي كرشي زا أباش لادا وندي حكم كرشي يا زمامي آدن شي وندي كرا زوا جريشي زا أشري يد شي زوا حنيا مديريشيا. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه أعرض القرآن بعقل ورأي وقيام ولا بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل بدلا أن يقول فيجب تقديم العقل
ishi alqur'ani shine littafin da ba a taba samu ba a cikin dai salaf magabata na kwarai wani yazo yayin inkarin sa wai yace wai hankali ya saba da shi da haka bari a watsar da alqur'ani a dauki hankali ko kuma mutum wai yaji wani ya ji wani zauki ko kuma ya ji wani an masa wani mukashafa an bude masa ya gano ya leko ya hango ga abin da ya kamata ku je ku yi Allah zai ba ku lada alhalin wannan abun babu shi a cikin alqur'ani cikin salafus salih magabata na kwarai babu wannan ku rike alqur'ani ku yi aiki da shi wannan shine zai taimake ku rike alqur'ani da sanin fassarar sa shi yasa sahabbai suka ainihin samu nasara a cikin da'awarsu zuwa ga Allah da kadaita Allah suka fahimtar da mutane addini kuma suka bude manyan makarantun alqur'ani Abdullahi dan Abbas ya kasance shine a Makka babban malamin alqur'ani mai karantar da tafsirin alqur'ani a Makka Abdullahi dan Abbas da kuma kasar Basra Abdullahi dan Mas'ud shi kuma yaje kama Kufa wannan ya rike Makka wannan ya rike Kufa Iraki al-khulafa'u al-arba'a wadannan khalifofi guda hudu da irin Zaid ibn Thabit da Ubay ibn Ka'ab duk suka zauna a garin Madina su kuma suka yi ta hada ilimin alqur'ani Abu Musa al-Ash'ari shi kuma ya tafi kasar Yaman Amr ibn al-As shi kuma ya tafi kasar Masar manhajin su tsarin su wajen karantar da mutane alqur'ani shine su yi kokari su nuna maka gane me Allah yake so yake shine tsarin suka tafi akai da hanyar da za su yi su ganar da kai maganar Allah to za su yi kokari su ganar da kai ba sa cewa a linzami ya fi karfin bakin kaza fassarawa suke yi iya abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da su dan sun karba ne daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yasa ya kasance mutum a cikin su idan ya koyi aya guda goma baya ƙetarewa sai ya san ma'anonin ayoyin nan guda goma kuma sai ya yi aiki da su haka suke ta rayuwa wadannan bayan Allah su ne abin koyinmu dukkan wani mai da'awa akan sunnah kuma ahlus sunnah dole ne ya koyi da wadannan kuma ya riko da abin da suka zo da shi a takaicen takaicewa wannan ita ce gajeriyar muqaddima da nake so na mana dangane da muhimmancin sanin tafsirin alqur'ani mai girma da kuma irin yanda magabata na kwarai suka karanta shi alqur'ani mai girma din kuma suka yi aiki da shi kuma yanda suka tsoratar da mu wato fadin wata magana a cikin alqur'ani ba tare da ilimi ba yau za mu fassara isti'aza ne da ikon Allah da kuma basmala insha Allah da shi za mu cike wani sati kuma sai mu yi tafsirin suratul fatiha in muna da rai da lafiya wani sati na sama kuma sai mu fara tafsirin suratul baqara malam ka karanta mana isti'aza da kuma basmala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
ko kuma ka karanta mana fatiyar dai gaba daya ko sam
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان wato Allah madaukin sarki ya tsare ni na rataye gare shi ya tsare ni ya kare ni daga sharrin dukkan wani mai sharri larabawa suna da abin da suke ce da shi al-iyadu akwai kuma abin da suke ce da shi al-iyadu. Kalmar al-iyadu a'udhu kenan, suna amfani da ita wajen neman tsari daga sharri. Kalmar al-iyadu kuma kaman ka ce aluzu bihi kenan, wannan ku suna amfani da ita wajen neman wani abu na alkhairi. Al-iyadu lidaf'i sharri, ma'ana in ka ce a'udhu kaman kana neman a tsare ka ne daga sharri. Wal-iyadu kuma lijalbi khairi, dan ka nemi a baka alkhairi. Kamar yadda mutanabbi yake faɗa, ya man aluzu bihi fima u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadiruhu. Ya man aluzu bihi, ya wanda nake neman ya bani abinda nake tsammani na alkhairi. Wa man a'udhu bihi mimma uhadiruhu, ya wanda kuma nake neman ya tsare ni a cikin abin da nake jin tsoron kai ya same ni. Kaga anan al-mutanabbi yayi amfani da kalmomin nan guda biyu, al-liyadu da al-iyadu. To da kace a'udhu billahi, kana nufin ya Allah ina neman tsari, ina kuma riko da janibinka ka tsare ni daga sharrin dukkan wani mai sharri. Kalmar Allahu ismul jalala ne, sunan Allah ne mai girma, wanda ba mu da wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa in ba shi ba, kuma shi ne mahalicin kowa da komai, kuma shi ne idan muka shiga wani hali na ƙaƙanikayi muke neman ya tsare mu. Shi sa nan ɗin aka yi amfani da kalmar al-isti'aza, aka danganta ta ga Allah. Ba a cewa a'udhu kana neman a tsare ka daga wani abu kuma ka kawo sunan wani ba Allah ba. Allah shi kadai shi ne zai baka kariya, kuma shi ne zai baka tsaro. Mina shaitan, ina neman ya tsare ni daga shaitan, shi ne al-mutamarrig minal insi wal jin, dukkan wani mai taurin kai shi ne a shaitan a idan larabci. Al-mutamarrig, mai taurin kai cikin mutane ko cikin aljanu. Astajiru bi janibillahi minash shaitanir rajim, ina neman Allah ya tsare ni daga janibin shi, ya bani kariya daga wannan shaitan. Ar-rajim kuma wanda yake shi ne wato jifaffe. Rajim tana da fassara guda biyu, tana zuwa da ma'anar ar-rajimu al-fa'ilu kenan. Ar-rajimu bi ma'ana al-fa'il, ai kuma da ar-rajimu bi ma'ana al-maf'ul duk ya zo. Kamar misalin ar-rajim bi ma'ana al-maf'ul, ma'ana jifaffe, ba wanda yake shi ne mai jifa din ba. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كذا انا غورن سوايه aka jefa shaytanu, rujuman lishayatin, shaytanu aka jefa. To anan gurin kalmar ar-rajim tana nufin wato shi shaydan din shine jefaffe kuma abin jifa kenan. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya kenan bimasabiha wa hafidnaha. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya, inna zayyana as-samaa'a bizinatil kawakib وَهِبْزًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِ. Anan gurin kuma kalmar ash-shaytan tana nufin wato al-mutamarrid. Shine malaman tafsiri suke cewa ashe kalmar shaytanu, ash-shaytanu tana nufin taurin kai kenan. Yasa ba shi yake cewa ka wani shaytani ne, ma'ana wani mai taurin kai ne. Kuma shaydanin akan iya samu a cikin aljanu, akan iya kuma samu a cikin mutane. Kamar yadda riwaya ta zo wani daga cikin sahabbai yake ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ashe a cikin shaydanu ma akwai, a cikin aljanu ma akwai shaydanu, kuma a cikin mutane ma akwai shaydanu? Yace eh, kwarai kuwa. Ashe nan Allah yana faɗa wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukrufal qawli ghurura. Wannan sai ke nuna mana ashe shaydanun akwai na mutane, akwai kuma waɗanda suke na aljanu. Ayoyi da suke da alaka da kalmar a'udhu din nan yana nufin cewa ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin shaydan, fitinar shaydan. Za mu zo mu yi bayani akan fitinar shaydan, suna da yawa a cikin Alkur'ani. Allah yana faɗa wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim, a cikin wato A'raf kenan. أشين فسر لكم إيش وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم كأجري أنا إيش يا عند الشيطان زي ما كون زنغوري ونزنغوري يسأني كأنا شيطان سو كنيم الله يطريك دغشي شيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون bayan Allah masu takawa sune wadanda idan wani bangare na sheidanu suka same su zunguri na sheidan ko zuga ta sheidan ko shafa na sheidan ya same su sai su tuna Allah tabaraka wa ta'ala su koma gare shi sai zaman ta koma su gani da idanun su da gani na basira kuma da haka anan gurin abinda ake nufi da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya Allah ina neman ka tsare ni da girman mulkin ka da darajar ka daga sharrin shaitan wanda yake jefaffe ne kuma abin jefewa da mun ce ar-rajim bi ma'anal maf'ul kenan bi ma'anal marjum ko kuma akwai ar-rajim din da yazo bi ma'ana wato fa'il wato shine jefa shine abin jefa shine mai jefa kenan ai shaitan ba yana jefan mutane da waswasi ba yana jefan mutane da sharri ba to shi yasa ya zama cewa ar-rajim din bi ma'ana shine mai jifa ma'ana kalmar ar-rajim tana fassara guda biyu ko dai kace jifaffe ko kuma kace mai jifa jifaffe wanda Allah ya jefe shi mala'iku sun jefe shi ko kuma kace mai jifa da yake jifan mutane wato da sharri ya jefu mutane da waswasi ya jefu mutane da shirka ya jefu mutane da bid'a kalmar ar-rajm ala rashi ana nufin ar-rami bil hijara amma yana zuwa ma da ma'anan al-qatl wa at-tarq kalmar ar-rajm yana zuwa da ma'anan kisa da kuma kora kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala yake cewa la illam tantahi ya nuhu latakunanna min al-marjumin la illam tantahi mutanen annabi nuhu suke cewa idan baka daina wannan wa'azi da kake mana ba latakunanna min al-marjumin wallahi sai ka kasance cikin waɗanda zamu kashe su anan kalmar ar-rajm ta zo bi ma'ana al-qatl kenan kamar yadda kuma annabi Ibrahim baban sa yake cewa la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya idan baka daina yi min wa'azi ba ya kai Ibrahim kin inda yake bada cikin Maryam kenan wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya kina ambacin annabi Ibrahim annabi ne wanda ya kasance annabi wanda yake mai gaskiya zababban annabi ne gaskiya kina yanda yake ga baban sa izala li abihi ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم yanzu kyama kake da kai kana kyamar wato alloli na abun bauta na ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya in baka bari ba la arjumannaka sai na kashe ka anan gurin ba yana nufin zan dauki dutse in jefe ka bane wannan na kawo mana wannan aya ne da nuna mana cewa kalmar ar-rajm tana iya zuwa da ma'anar jifa tana kuma iya zuwa da ma'anar kisa kun fahimci wannan ko dan ai yana nufin cewa mutanen annabi Nuhu suna nufin zamu jefe ka ne a'a suna nufin zamu kashe ka la'allana yani narjumuka hatta naqtulak zamu jefe ka har sai mun kashe ka murus isti'ada kalmar a'udhu billahi din nan tana da falala da yawa cikin falalar fadin a'udhu billahi da yawa yakan kawar da waswasi a zuciyar mutum abinda ake nufi da waswasi shine gaba kon baya da mutum yake yi ka zo ka zauna kai alwala kawai kana tashi sai ka ji gabanka kamar wani ruwa ya digo ko kuma sai ka ji kamar kai baka da tsarki fa kai wannan alwala ka shiga sallah sai ka ji kamar kai kusa ko kuma kana yin sallah sai ka fa ganewa raka'a nawa kai ko duka yi ko uku ko biyar kana ma bin liman ma sai ka wani lokacin ma sai ka ji kamar zaka rafkana saboda tsaban shaitan yana maka waswasi to yawan fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana taimakawa wa mutum wajen kubuta daga waswasi wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu samiu alim ko kuma innahu huwa samiu alim a cikin fasirar kenan ha wannan yana nuna mana cewa yawan isti'aza yana kawar da waswasi sannan kuma yana tafiyar da fushi idan mutum yana yawan a'udhu billahi to insha Allah za ka ga bai zai zama to mutum ne yawan fushi ba akwai hadisi ingantacce wanda wasu mutane guda biyu sun zo gurin manzon Allah sai suka yi jayayya har suka yi zage-zage kowa jijiyar wuya ta daga wani ya yi fushi fuskarsa ta yi ja jijiyoyinsa suka kumbura ya tashi ya tsaya yana masifa yana horo sai manzon Allah ya kalle shi yake inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu yace ni wallahi ni na san wata kalma guda da a ce wannan mai fushin zai fade ta to da abin da yake ji na fushi wallahi da ya tafi daga gare shi yace da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da ran shi ya kare malamai sun yi rubutu da yawa kuma sun fada da yawa dangane da hanyoyin da suke tafiyar da fushi ga mutum cikin su akwai fadin a'udhu billahi cikin su idan mutum yana tsaye ne yana gobara yana tsaye yana tabala'i so sai ku zauna da shi an zo ana raba fada ne kai hakuri wallahi ba zan yi hakuri ba ni za a yi wa kaza ya gama diban iska zai fashe to sai ku kokari sai ku zauna da shi ya zauna yana zama insha Allah za ku ga ya sanyi ku lura da wannan bayan wannan kuma idan da babban riga a jikinsa ku ce yi hakuri 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 bari a cire ma babban rigar ku zare babban rigar ku lafiye masa za ku ga ya yi sanyi inda hula a kansa ku cire hular ku ajiye ta inda ruwan sanyi ku ɗauko ku bashi ku ce yi hakuri ba mu hana ka ashar ba mu hana ka zage ba amma dala ga ruwan nan ɗauki ka sha da kun ba shi ruwa ya sha yana gama shan ruwa ya sanyi zai ce a ba a iya ɓata min rai wallahi da wannan abubuwan suna taimakawa wajen kawar da fushi bayan wato istihaza ita kadai to me hukuncin fadin a'udhu billahi yayin da za a yi karatun alqur'ani da Allah ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi ka nemi tsarin in za ka karanta alqur'ani to kai istihaza ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shaytan abun mamaki anan malaman tafsiri suke cewa hatta qur'ani idan za ka karanta sai kai istihaza ma'ana ashe zai iya yiwa kana karatun Qur'ani shedan ya zo ya shige ka ya kawo maka waswasi ko ya kawo maka gururi ko ya rudar da kai kuna makamancin wannan sun yi sabani da yawa amma zance na jumhurul ulama jumhurul malamai suka ce karanta a'udhu billahi wannan mustahabbi ne ko kuma sunna ce ba wajibi bane tilas ba amma lalle sai an yi basmala ba a zo a fara karatun Al-Qur'ani ba tare da an yi a'udhu billahi ba ko kuma ba tare da an yi basmala ba ita kuma ya halatta wani lokacin da ake karatun Al-Qur'ani idan ka zo kawai sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna fatahna laka fatham mubina in kai a'udhiya din sai ka shiga sura kawai ya halatta wata ran kuma ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatil lumaza wani karin kuma ka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين قم بان شوانا أما باب دي كوي كان أزوء كراتو سيدي قم بك يا أزوء تيابا كوي بدي كان إنا فتحنا لك فتحا مبينا جولي سيكا بوئي ما لم يسنسا باني سكتي وي إتا بسم الله دا إتا دا مرفي تشيوا ميسا أكا سوكاد بسم الله مي دليل سوكاد بسم الله aka ce yayin da Allah yake ta saukarwa manzon Allah alqur'ani ne sai ya zamanto baya gane bambancin tsakanin sura da sura baya gane bambanci tsakanin sura da sura sai Allah ya saukar masa da bismillah litakuna faslan baina suratayni dan ita bismillah din ta zamanto kaman wato rarrabewa take yi tsakanin surori guda biyu dan uwana ba tare da na tsawaita mana ba saboda lokaci yayi da zai mu shiga bismillah ba mu dauki ra'ayin malaman da suka ce bismillah aya ce a cikin Fatiha da haka bai kamata mu fassara ta ita kadai ba mu bar ƴan uwan ta sauran ayoyin ina fata ana fahimta dan da na dauki ra'ayin waɗanda suka ce bismillah ba aya bane a cikin Fatiha yasa zamu fassara ba isti'aza sannan kuma mu zo mu fassara ta ita daban to ana saboda kurewan lokaci anan ya kamata na dakata a takaicen takaicewa kamar yadda muka yi bayani wallahi babban manufar sanya wannan karatu a wannan masallaci mai albarka shine wajibi ne ga dukkan wani mutum ahlus sunna ya taimaka kuma ya kishin raya wannan masallaci na sabuwar gandu, saboda kun san yaya aka yi masallacin nan ya dawo ahlus sunna, kun san gwagwarmayar da aka yi. To wajibi ne mu tsaya mu raya shi, kuma masallaci ana raya shi ne da karatu da karantarwa da yada aqida ta gari, kuma ko ba komai kun san barazana da take fuskantar wannan masallaci, irin yanda maiya da abokan gaba cikin ɗan bid'a da munafikai suka sa shi a gaba wajen kokarin su ga sun dankwafe shi an je jin duriyar sa, wai so ake wai kwata kwata a je jin duriyar wani masallaci mai suna masallacin gando. Kuma wallahi sai mu ce da su wallahi kalla 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 insha Allah za mu raya shi kamar yadda muka zo, kuma muka tsaya da jininmu da ranmu, ko ranmu ya fita ko masallaci ya samu insha Allah tabaraka taala. Abinda na faɗa ne dai Allah madaukakin sarki shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure, kuma Allah ya yi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan mu tafi da ka'ida, mu huta kuma ni ma na huta kuma ku huta, zamu sa ka'ida tun daga yau. Muna fata Allah ya taimake mu akan ta. Insha Allah wannan karatu zamu rinka yin sa ne kaset guda daya, 90 kaset. Bi idhnillahi ta'ala zamu iya kokarin mu dabbin lokaci. Zamu rinka yin karatun tafsirin Al-Qur'ani na awa 1 da minti 10. Awa 1 da minti 10 mu amsa tambaya minti 20. Sai dai idan muka zo wasu kan wasu ayoyin da watakila suna buƙatar bayani mai tsawo, zamu iya rage lokacin tambayoyi. Amma insha Allah zamu yi kokari mu tsare muku lokutan ku, saboda na san da yawa in wasu suna zuwa daga wurare masu nisa. Waɗanda muke tare kuma ku tunatar da ni wajen lokaci insha Allah tabaraka ta'ala. Kuma yadda aka faɗa, dukkan ranar Litinin bayan sallar magriba zuwa isha idan an ga gabatar da wannan karatu, fatan mu Allah ya bamu ikon dan shi, kuma ya sanya albarka cikin abin da zamu faɗa, kuma ya bamu ikon faɗin daidai. Wannan yana tambaya ke cewa malam ni ne zan abin nan, barin canja lamirin. Yace malam shi ne zai auri wata, amma kuma iyayen watan wato ƴan bid'a ne. Shi yanzu bakin cikin sa shine in za a daura auren nan dole sai an daura shi da bid'a, an kawo fatiha da salatul fati kenan. A bada kudin liman, a bada kudin wacece, kudin maruka da wayewaye da sauransu. Yace to shi wannan shine abin yake damun sa, to yanzu ya kamata yi. To to kai ya akai da ka shiga ba kai kwari ka saka sunna a gidan ba? Na matsalar samarin sunna kenan, sun shiga neman aure sai mutum a ce to shi dai akwai bid'a a gidan ka, sai ce ba komai, Allah zai shiryar da su. Wani aka ce anya wannan akwai alheri, kullum za a ganta da tarbi mai dari fa tana rike da shi, an ba ta zikiri, ce ba komai za ta gyara ne. Ba alheri ce kai addu'a, Allah ya ce innallaha ala kulli shay'in qadir. Allah bai da iko ne ya mayar da kafiri ma musulmi. Wannan din yana da kyau gaskiya mutum ya jihadi akan wannan. Wato yana cikin bid'o'i da ake a daurin aure, shi damuwarsa shine bid'ar da ake yi. Ku kula, daurin aure na sunna, daurin aure na sunna shine a samu wali, a samu wali namiji, wali na mace, a samu sadaki, sannan kuma a samu shaidu kwaya biyu, ko da mutum biyu ne kawai. In ka ga dama za a iya daura maka aurenka da waliyai da sadakinka da mutane biyu, kuma wallahi ya dauro. Ba sai ka kashe kudin invitation ba, ba sai ka kira wani da wani da wani da wani ba, in fa kaga dama kuma ba wanda ya isa ce ka saba wa addini daidai kai. Haka hadisi zo, la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl. Amma malamai suka ce ana kara mutane ne don shaidun su yawaita, kuma a sa albarka, a yi maka addu'a, Allah ba da zaman lafiya, shi sa mutane suke haduwa din da yawa. To yana cikin bidiyoyin da za a yi, wai shi kansa daurin auren sai a ce wai sai an kira wani wanda shi ne ya iya daurin aure. Uban yarinya fa zai iya daura mata aure? Kwarai da gaske, in yaro ya zo yana neman yarka ce ni ne waliyinta kuma ni zan daura mata auren, ko ba haka ba ne? da haka za su zo waliyin mace ya zo waliyin namiji ya zo waliyin mace tambaya a hannun waliyin namiji wannan tambaya din shine ake ce da shi siga kenan siga malaman fiqh sun yi bayani akan shi bani na baka bani na baka bani na baka ko sau ɗaya ma aka yi ya wadatar